أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيانا ماتا da kannena da ƴan uwana da ƴaƴana na wannan gari mai albarka, garin Tasawa a Jamhuriyar Nijar, jihar Maradi, ina muku gaisuwa irin ta addinin Musulunci. Ina kuma taya mu murna gaba ɗayan mu na haduwa a wannan babban gida, gidan sarauta, don munasabar taya ƴan uwanmu da suka samu albarka ta ƙaruwa na aure. Ina fatan Allah ya sa albarka a cikin wannan aure, ko aure ko arme, in ji ku da faɗa. Mu muna cewa aure, ko kuma kuna cewa amre ko arme? To, Allah ya sa albarka shi wannan arme. Allah ya zaunar da su lafiya. Allah ya raba su da dukkan fitintinu. Allah ya ba wa amarya ko amare ikon biyayya da da'a, don aure baya yiwuwa sai da biyayya da da'a. Haka kuma ango ko angwaye duka, Allah ya ba su damar adalci da rike iyalansu da suka aura akan sunna da kuma tausayi da jin ƙai. Dan aure ya ginu akan tausayi, kuma ya ginu akan jin ƙai. Ina fata insha Allah za ku taimaka mana, ku dan ara mana lokacin ku, ku tunutsu tun daga ku a inuwa a saurara wanda suka tsaya su zauna. Yan agaji a taimaka wajen kwantar da hankalinsu da kuma sa su natsu, don mu yi abin da ya kawo mu. Abin da ake so a tattauna a wannan wuri shi ne, wace ce mace, sannan waɗanne ɗabi'u mace ya kamata ta sifantu da shi wajen samun zaman lafiya a rayuwarta da kuma zaman lafiya da ita da mijinta. Ya za ta yi ta mallake mijinta? Kusan daman ku mata, babban abin da kuke so a gaya muku a duniya shi ne, ya za ku mallaki ɗa namiji. Ba ku da buri sama da ku mallake namiji. To, amma mallakan mazan yanzu ya gagara, saboda hali ya canja, ɗabi'a ta canja. An nisanci Allah, an nisanci shari'a, abubuwan da al'ada ma ta koyar da mu, mu kula da shi don mutunta auren an daina yinsa, sai wanda Allah ya zaɓa kaɗan daga cikinku. Da kuma muhimmancin kula da tarbiyyar yara, don mace ba ta zamantowa mace cikakkiyar mace da za a ji daɗin rayuwa da ita idan ba ta iya tarbiyyar ‘ya’ya ba. Yanzu duk ga kunan kuna zaune a gabana, duk wacce na hango ta sai ga da ɗaya da ɗiya a gabanta ko da ɗa a gabanta. Wata tana da shi ma a cikin cikinta, za ta haife shi. Da haka jarinku shi ne, ya za ku yi ku yi ‘ya’yanku tarbiyya ta Musulunci. Idan na ce mace, ina nufin al’unsa, albaligha, al’aqila, almuslima. Mace wacce take balagaggiya, mai hankali, kuma musulma. Wataƙila ta zama ‘yar uwa, ko ta zama ƙanwa, ko ta zama uwa, ko ta zama mai tarbiyya. Wacce take jin a ranta cewa akwai wani nauyi da Allah ya ɗora mata, na bada haƙƙin aure da kuma bada haƙƙi na tarbiyyar yaya. Ina so dan yi mana shimfiɗa kaɗan kafin na faɗa abin da zan faɗa, cewa iyaye na mata ku gane babu wani addinin da ya mutunta ku, ya kimanta ku, ya darasta ku wallahi irin addinin musulunci. An yi wata rayuwa da a lokacin jahiliya, mace ba ta da daraja, ba ta da kima, ba ta da matsayi, ba a mutunta ta, ba a ɗauke ta mutum ba. An yi wannan lokacin, amma alhamdulillahi Allah ya kawo musulunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya tsamo mata daga wulakancin da ake yi musu, ya tsamo mata ya ba su ƴanci, ya ba su mutunci, amma ya ɗora su akan wata tarbiyya da za su ginu a kai don su ji daɗin zaman aurensu, hankalinsu ya kwanta, su mutu kuma su shiga cikin aljanna. Mace a da suna cewa mahdumatul huquq, ba ta da haƙƙi, sun cinye haƙƙinta. Za a yi mutuwa a gida, ana raban gado, wallahi mace sai dai ta tagumi ta sa ido, ko taro ba za a bata ba, ko naira, ko dala, ko sefa, ko gona, ko dabba, ba ta isa ba. Me laifinta kawai don ita mace ce? Maslubatul irada, ba ta da wata manufa da za ta ce tana so ta yi kaza, ko ba ta son kaza, ba ta isa ba. Kai an yi lokacin dafa mutum, mahaifinsa zai mutu, ya bar mata, wallahi sai mutum ya zo ya ɗauki ɗaya daga cikin matan babansa, sai lulluɓa mata mayafi, ya ce wannan ta zama tawa. Mutum ya ɗauke matar ubansa, ya ci gadonta, ya gaje ta, tana ƙarƙashinsa sai yanda ya ga dama yi da ita. Idan an zo magana gado, ba ta da gado, sai a rabe wa maza kaɗai su cinye, ita bara a bata ba. Shi ne Allah ya saukar da lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruda, ya kuma kawo lidhakari mithlu hazzil unsayaini. Kenan kun ga a hankali in kuna fahimta na, kamar wannan addinin na musuluncin shi ne addinin da ya yi ta kwato muku ƴancin ku a wajen waɗanda suke zaluntar ku, wanda yau waɗannan masu zaluntar ku a da a jahiliya su ne suke zagin musulunci, suna cewa wai musulunci ya tauye wa mace haƙƙi, saboda sun mai da mutane jahilai, kuma sun ɗauka ba a karan tarihi ba. Ai ba wanda ya ci mutuncin ƴa mace irin kafiri, kuma babu tsarin da yake wulakantar da ƴa mace irin tsarin kafirci. Amma yau matan musulmi abin bakin ciki, wannan hijabi da niqabi da aka ce su sa gani suke an takura musu. Mace ta fi so ta fito tsirara, ta bayyana adanta, ta bayyana kwalliyarta, ta nuna fitsararta, ta nuna ƙeƙasarta. A raba ta da gidanta na aure, a ɗora ta akan titi, a cire mata hijabi, a yi mata tsirara, wai wannan shi ne ci gaba, wai wannan shi ne wayewa. Ita dole ta fito ta yi duk abin da namiji zai yi, har ma akan sa wasu su fito kafafen yaɗa labarai suna sukan tsarin musulunci da ya ce mata su yi aure su zauna a gidansu na aure. Ana ganin shi wannan aure matsi ne, shi wannan aure wai takura ce, shi wannan aure wai tauyewa mace haƙƙi ne. Har ma yanzu aka zo da tunanin wai mace ta auri ƴar uwarta mace akan ta auri namiji, yana ba ta umarni, yana ba ta doka, a'a wai taje ta aure yar uwarta ya mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a wani gurin har biki da taro ake yi an daura aure tsakanin binta da Zainab aure tsakanin Maryam da Shabuki auren tsakanin Yalwa da Kande kamar yanda kuma suka hana maza yin aure suka ce wahala ne namiji ya aure yaje ya aure dan uwansa namiji ya samu biyan bukatarsa da yake nema a wajen mace zai samu a wajen na namiji yanzu yau Allah ya kawo mu lokacin da akwai maza masu auren ƴan uwansu maza ba mamaki kiga mijinki ya kaurace miki baya yinki watakila ya fada cikin wannan kungiyar ne ta auren maza yaje ya aure dan uwansa namiji yana biyan bukata kansa ke dai kawai baki da aiki a gidanki sai gadin yaya da shiga kitchen da dafa abinci baki da wani amfani kin zama mai gadi wannan shine abinda maƙiya Allah maƙiya shari'a maƙiya musulunci yau suke tallata mana kuma wannan abun yau har a gidajen biki akan zo ana tallatawa mata su auri jinsi wai auren jinsi mace ta nemi yar uwarta mace a cire mata sha'awar namiji a cire mata son ta yi aure ta zauna ta yi hidimar aure ta samu aljanna a to duka irin wannan tsarurruka ne na jahiliya wanda suka canje salo zamani yazo da abubuwa daban-daban-daban na fitina amma mata masu zuwa makaranta mata masu sauraron wa'azi masu sauraron karatu to su kam suna ganewa cewa ana jan su ne zuwa ga hanyar halaka kuma ana so a maida su wannan tsari na jahiliya na da na hadmul huquq huquqil mar'a a murkushe yanci na hakika da shari'a ta bawa mace a maida ita tana rayuwa akan fushin Allah wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dawo da ƴa mace hakkinta da ƴancinta da mutuncinta ya kwato ta daga hannun masu wasa da mutuncinta da kimarta da darajarta da ashabu shahawati waɗanda kawai su suna rayuwa ne da mace dan biyan bukatar sha'awa mace ta je ta yi ta karuwanci ba za a taba zarginta ba amma a hana ta ta yi aure amma a halatta mata karuwanci ta bi maza ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba mutum ya zo ya ɗauki mace kai ta gidansa ko ofishinsa ko kaza ɗin sa ya yi duk abin da zai yi da ita ya ba ta kuɗi amma sun hana ta ta je ta yi zaman aure na shari'a sai kun nutsu sai kun mai da hankali Ibn al-Qayyim ya yi magana dangane da muhimmancin kulawa da ƴaƴa tun suna alfijirin tasowarsu mana ƴa mace ko ɗa namiji tun suna ƙanana a kula da su barin tarbiyyarsu ta lalace shi yake kawo yau mu wayi gari mu tarar da ƴan uwanmu sun fi ƙarfinmu ta yanda suka sa duniya da fasadi da zina da luwaɗi da maɗugo shine a gabansu saboda tun farko tun rangini ranzane iyaye suka yi sakaci akan kulawa da yayansu yanzu abin da ya dame ku gunan da zan sa ku sai musu takalmar da za su sa ku yi musu abin da za ku gina gangan jikinsu amma ba ku yi musu abin da za ku gina musu ruhi ku ba su tarbiyya ku ba su ilimi ku koya musu kunya daraja ku koya musu ganin girman na gaba yanzu wannan ba shi aka sa gaba ba yaya mace za ta zama fitsararriya wayayya wai za ta fito a buga da ita what man can do women can do better so ku farga daga wannan halaka da ake jan ku ya ku iyaye na mata ku waye Ibn al-Qayyim yake cewa kam min man ashqa waladahu wa falazata kabidihi fi dunya wal akhirati bi ihmalihi da yawa daga cikin iyaye akwai waɗanda suka mayar da ƴaƴan suka zama ƴan wuta, suka zama shakiyai, basu kula da addinin su ba, basu kula da tarbiyyar su ba, kula da sallar su da ibadar su ba, saboda sakaci na iyaye. Ga kunan a gabana, ku saurari abin da malamai suka faɗa dangane da muhimmancin ku ja ƴaƴan ku jikinku, ki rike ƴarki, ki rike ɗanki. Yanzu in kin haifi jaririya ko yaro wanda ake sharuwa, kullum yana hannunki yana kirjinki, amma da yarinya ta zama budurwa ta miƙe, ita ma ta fara zama ƴa mace, wai sai a bata ƴanci ta fara yin abin da ta ga dama. A duniya da lahira, Ibn Qayyim yace wasu sun tabe, yace wa tarkuta adibihi wa tarakata adibahu, iyaye sun isu ladabtar da ƴaƴansu, suka taimaki ƴaƴansu akan sha'awa, wa i'anatihi ala shahawatihi, aka taimaki yaro akan ya zai samu sha'awarsa ta duniya. Kuma uba ko uwa, wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa kad ahanahu, a lokacin da mutum gani yake ya girmama ɗansa ko kin girmama ɗiyarki, alhali kuma kin wulakanta ta ne, alhali kuma kin tozartar da ita ne. Wa annahu yarhamuhu wa kad zalamahu, Ibn Qayyim yace mutum zai ɗauka yana tausayin ɗansa ne alhali zaluntarsa yake yi. Yace fa fatatu intifa'uhu bi waladihi, amfanuwa da ɗa yau ya gagare mu, zaka zo ka ciyar da shi, ka shayar da shi, ka bashi, kai masa komai, ka kai shi lakwal, ka kai shi makaranta, ka kai shi duk abin da za yi, yana girma ko tana girma, shikenan ba ku ba ci moriyarsu, saboda ba koya musu tausayin iyaye ba, ba koya musu jin ƙayin iyaye ba. Ga misalai nan da nake so in buga muku dangane da sakacin da muke akan tarbiyyar ƴaƴanmu. Kafin ki yi abin da mijinki zai samu, zaki samu karɓuwa a wajensa, akwai buƙatar ƴaƴan da kike ƙyanƙyashewa ki ma iya musu tarbiyya tukunna. Yanzu zaki zo ki haifi yarinya budurwa ta girma a gabanki, ana ji na ana fahimta na ko? Ki naƙudarta, ki ta zurfin zuwa likita, asibiti, ki ta wahala a kanta, a kai ta makaranta. Allah ya san nawa ake kashe kowane yaro ko yarinya kafin ta gama tasowa, amma wallahi da ta fara girma, ita ma ta ga ƙirjinta ya ɗaga, to sai ta ga ai da ita da uwarta duk ɗaya ne, ba ta ganin girmanki. Yau yara ƴan mata sun fi karɓan shawarar ƙawaye, abokanai, sama da shawarar iyayensu da suka haife su. Uwarki ba ta da amfani a wajenki, ƙawarki ita ce abokiyar shawararki, a yayin da ake so ki maida mahaifiyarki ita ce abokiyar shawararki. Amma yau ita kanta uwar ta yadda cewa ƴarta budurwa ta fi ƙarfinta, na farko dai ba za ta yi shawara da ke ba wajen maneminta mai nemanta da aure. Akwai yarinyar da sai da ta shekara biyu uku suna soyayya da yaro, wallahi uwarta ba su sani ba. Kai wata fa sai ta ma gama shiri, an gama shirin aure da komai, sai ta ce wai a je a gaya iyayenta. Yau ƴaƴa mata ba sa sanar da iyayensu in za su fara tsayawa da samari, saboda ke uwar an ɗauke ki ƴar ƙauye ce, amma ƙawayenta insha Allah su ne masu ba ta shawara. Idan za ta yi wani abu, ƙawarta za ta ba ta shawara. Idan karatu za ta yi, ba za ta nemi shawararki ba ke uwa. Mijin da za ta aura, a shafin WhatsApp ɗinta a nan za a gaya mata irin mijin da za ta aura. Kin ga uwar kin zama ba ki da abin da tura suke cewa ba relevance, ba ki da amfani, to ya kamata iyaye mata ku gyara, sai ku tambaya me yasa kuke wahalar tarbiyyar ƴaƴa amma idan sun girma suke kwace muku a hannunku. Duk wanda ya bawa rago abinci ya bar shi ya yi kwari, baya ɗaure shi, baya kula da shi, wata ran ragon nan guduwa zai iya tafi wani wuri, ya fi ƙarfinka. To ya ku iyaye na mata, ku ja ƴaƴanku jikinku, ki mai da ita kina neman, tana neman shawara a gare ki, sannan kuma ki rinƙa tsawatan mata. Ku kula da wayoyin ƴaƴanku mata, a jikin wayar ƴarki mace, a wayarta za a lalata miki tarbiyyar da kika mata na shekara 20, a wayarta
wata za ta ringa turo mata tsiraici, a ringa turo mata samarin banza, a ringa turo mata shafuffuka da za ta yi alaka da mutanen banza, ke kina nan kina wahala. Haka shi ma uba zai waye gari, ko uwa yaro zai girma ya nemi yarinyarsa a aure da zai aura, wallahi sai shekaru yana soyayya da yarinya ubansa bai sani ba. Daga baya yaro zai zo yana shafa kansa yace baba za a yi mana aure, yaushe za a yi, shi ma zai faɗi lokacin da za a aura. Ba sa neman shawarar iyayensu wajen zaɓen matar da za su aura, saboda sun raina iyayen. Wannan yana daga cikin hanyoyi na lalacewar tarbiyya. Ibn Qayyim yace wa idha tubiratil fasadu fil auladi, ko wa idha tabartal fasada fil auladi ra'aita ammatahu min qibal al aba'i, idan ka lura da yawa daga cikin lalacewar tarbiyyar yaya, in Allah ya so ya yadda ana samun ta ne daga ina, wato daga gurin iyaye. Iyayen da kuka sakaci, iyayen da kuka watsa kashin ƴaƴanku da rashin jin su jikinku, to kuma iyayen da za su walda ku. Abu na gaba, bawa yara mu'amaloli, ƴancin mu'amala da wayoyi manya, shi ma yana taimakawa wajen lalata tarbiyyar yara mazan ko mata. Baki koya wa ƴarki Qur'ani ba, baki koya mata kunya ba, baki koya mata mutunci da sani ya kamata ba, baki koya mata jin tsoron Allah ba, amma kin ɗauki waya mai tsada kin bata, ta je ta haɗu da shaidanu a cikin waya. Ba abin da ba a yi da waya, ba abin da na ɓarna da kuka sani a duniya da ba a yi da waya. To da yawa ba za su yi karatu ba, suna kalle-kallen waya. Ba za su taya uwarsu aiki ba, suna kalle-kallen waya. Yau iyaye mata kun wayi gari, ƴaƴanku ƴan mata ba sa iya taya ku aiki a kitchen ɗinku wajen dafa abinci. Kina da balagagge yarinya budurwa a gabanki, sai dai ta kwana tana waya da samari, sannan ta yini tana buɗe-buɗen waya, ke kuma ke an barki da daka da surfe da tankaɗe da reraya da ɗora abinci da fama da hayaƙi. Ba ta zo ta yi miki hidima ba, ta je ta yi wani ƙato hidima yi. Baki koya mata yaya za ta yi miki ɗa'a ta bi ki ba, ta je gidan wani ta dafa ta bashi kuma ya zage ta, ta tsuguna ta bashi ce ta shiki bani guri mutumiyar banza, kina yin kaza sai na sallame ki na kore ki tafi gidan ubanki. Yau abin da maza suke wa mata kenan a gida. To baki bi uwarki ba da ta haife ki, baki taimaki mahaifiyarki ba, baki mata wanki ba, baki mata guga ba, baki taya ta dafa abinci ba, baki raka ta unguwa ba, baki kula da kannanki ba, amma za ki je gidan wani da ba shi da mutunci, kuma ba zai ga mutuncin iyayenki ba, ke ma ba zai ga naki ba, ya wulakanta ki ya tozarta ki. Wannan shi ne abin da kuka shuka kuma shi za ku girba. Duka wannan Ibn Qayyim ya gaya mana cewa galibin lalacewar tarbiyyar ƴaƴa mata da ƴaƴa maza ana samun sakaci ne daga ɓangaren iyaye. Kula, dan idan babu tarbiyyar nan wallahi ba inda za a je. Ai yanzu dukan ku nan gaba ɗaya kun zo nan ga ku nan, ba za ku irgu ba, ai tarbiyya ce ta kawo ku. Da ba dan iyayenku sun muku tarbiyyar san musulunci da addini ba, ai ba za ku zo ku saurari wa'azi da karatu ba. To yaya za ku bar ƴaƴan naku su kuma su lalace, ba koya musu tarbiyya da kunya da sani ya kamata ba? A kula da wannan gaba. Har yanzu ina kira ga iyayen yara a kula waɗanda suke barin ƴaƴansu suna mu'amaloli da mazaje da samari waɗanda suke ba aurensu suke da niyyar yi ba. Yanzu yaro saurayi zai iya zuwa ya makale wa yarinya abinda yake buri kawai, ya zai lalata mata yarintarta, ya zai lalata mata budurcinta, ya zai zubar mata da kimarta. Da yawa yau ana kukan cewa yara ƴan mata ana aurar da su da cikin shege. A zo a yi bikin yarinya, a ci abinci, a yi kaza a yi kaza, amma wallahi yarinyar nan za ta tafi da ciki a cikin cikinta. Muna samun fatawoyi da tambayoyi da warwarar matsaloli, wani ya auro matarsa she watannin haihuwarta bata yi ba, ta je ta kama naƙuda za ta haihu. Yaya aka yi da aka bincika, ashe ta zo masa da tsohon cikinta na wata biyu wata uku, a ina ta same shi? A wajen wannan samarin banza da kuka yi sakaci kuka bar ƴaƴanku suna mu'amala da su, baki tsawata mata ba, baki bincika wayar ƴarki, kina ga da waye ƙawayenta, da waye abokananta maza, baki taba bincikawa ba, baki lura. Da aka shi yasa za ku zo su yanka muku tsiyar da za ku yi kuka hawaye ba zai zuba ba, saboda baƙin ciki da ɓacin rai. Zinace-zinace sun yawa yau a cikin ƴan mata. Mata suna ba da mutuncinsu yau ga samari. Yaro daga zuwa zance gida sai yarinya ta makana masa kanta, ta ba wa yaro saurayi dama ya lalata mata budurci, ya lalata mata rayuwa, wai da sunan soyayya. Sai ya gama lalata ta, sannan kuma ya tsallaka gaba ya lalata ƙawarta. In ya gama da ita sai ya dada lalata kaza. Wallahi wani yana ba da labari ya ce ai shi ya lalata mata sun fi 150. Wataƙila ƙanwarki ce, wataƙila ƴarki ce, wataƙila ƴar ƙawarki ce, wataƙila maƙociyarki ce. Da irin wannan soyayyar ƙarya, soyayyar munafurci, soyayya soyayya, mace wacce ce tana son namiji ce ta mai komai, bai aure ki ba, bai ba da sadaki ba, komai ki mai. Akwai yarinyar da ta kira ni take min fatawa, tana tambaya na, ta ce yau ta yi shekaru da saurayinta, in za ta ce unguwa shi yake ɗaukan ta ya kai ta a mota, in za ta je kasuwa ba za ta tafi ba sai ta kira shi, shi zai zo ya kai ta kasuwa su yi siyayya. In za ta sai atamfa shi zai je ya zaɓa mata, ba ya aure ba, ba 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 shi ita ba. In za ta je gidan ƙawayenta shi zai kai ta, wai ai shi mutum ne, wai mai kishi, wai baya so, wai ta faɗa hannun wani. Ta je ɗakinsa ta dama masa abinci, yau ƴan mata ke zuwa ɗakin samari suna masa abinci. Wata dallala cewa wanki da guga ma take wa saurayin. Ta je ɗakinsa ranar Asabar ko Lahadi ta wanke mai kaya, ta jira ya bushe ta goge masa, saboda banza ce ita. Bai aure ta ba, bai ba da sadaki ba. Daga ƙarshe kuma ya zo ya ga wanda wacce ta fi ta kyau, ya aure ta, ke kuma ya barki da hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Irin waɗannan munanan tarbiyya da al'adu suna ta shigowa cikinmu a hankali a hankali a hankali, amma ba mu farga ba. Iyaye na mata, ƴaƴanku jarinku, tarbiyyar ƴaƴanku shine mutuncinku. Ki wa ƴaƴanki tarbiyya ta ƙwarai, da ko mutuwa kika yi kika kwanta za a yi ta kai miki lada a cikin kabarinki, ba wai a kai miki bala'i ba, ba wai a zo a tayar miki da hankali kina cikin kabari ba. Ku gane wannan. Gabar magana ta biyu, waɗanne abubuwa ne ke sa mace ta samu karɓuwa a wajen mijinta? Wannan karatun zai amfani ga mai aure da wadda ba ta da aure duka. Ya kamata mace ta sani cewa rayuwarsa ingantacciya mai daɗi shine rayuwar gidan miji. Duk wacce gidan mijinta bai yi kyau ba, Allah bai bata nasara akan samun gidan aure na ƙwarai ba, to gaskiya a tausaya mata kuma a yi mata addu'a a shafa fatiha. Idan mace yau bata samu gidan aure mai daɗi ba, to babu ita babu rayuwa mai daɗi, babu ita babu samun kwanciyar hankali, babu ita babu samun natsuwa. Yanzu tsufa zai kama ta, tana da ƙarancin shekaru amma wallahi za ta tsofi sharkaf, za ki ga ta zube gaba ɗaya. To yaya zan yi in mallake mijina in samu jin daɗin rayuwa? Namiji da kuke gani kamar yaro ne jariri, namiji kamar yaro ne jariri, miji yaro jariri, idan kana kulawa da shi, kana ba shi abinci, kana ba shi mama, kana tarerayarsa, to za ka ga yana matsarka, yana zamantowa kusa da kai kullum. Me yasa ƴaƴa suka fi kusanci da iyayensu mata? Saboda matar tana kulawa da ɗan ko tana kulawa da ɗiya, to haka shi ma namiji idan kina kula da mijinki kina tarairayar sa kina ainihin bin umarnin sa kina karban dokar sa kina hakuri da halin sa to zaki samu kansa idan kuma babu wannan to duhu zai ta dukan duhu ki da kaya da ka a lokacin mai karfi ne zai yi rinjaye kuma kin san mijinki yafi ki karfi malamai suka ce na farko ana son husnul ta'a kyakkyawar biyayya ko biyayya mai kyau abinda ake nufi da ta'a ana nufin al-istijaba li amri zawj amsa umarnin miji dan annabar rahama yana faɗa a cikin hadisi khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha asarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka an nafsiha wa malik mafi alheri daga cikin mata ita ce matar da kana kallanta sai ka ji dadi a ranka sannan kuma idan ka bata umarni sai ta bi dan Allah ki tambayi kanki kina bin umarni mai gidanki wata tace bana bi ta san bata bi to kin shuka wa kanki rashin gaskiya kuma da zaman wahala ganin ki ana so da ya ganki sai farin ciki ji dadi dan Allah haka kike mai gidanki da ya ganki yana yin murna yana jin dadi wani ce mun yayi wallahi malam da nazo zan dawo daga kasuwa zan zo gida gaba na faduwa yake saboda bala'in da matata take mu wani ce waye wallahi da mun zauna minti biyar muna hira da ita a gida to sai mun yi fada saboda halinta bai da kyau saboda mace ce mai tsiwa mace ce mai fitina mace ce mai surutu mace ce mai raki mace ce da in ta gani sai ta fada bata iya kau da kai ba bata da hakuri bata da juriya bata da ladabi bata da da'a bata da sani ya kamata zaman dai ana yin sa ne kawai tunda dai Allah ya ce ai aure an yi auren amma jikinka ya gaya maka wata ce ba dai ka auro ni ba ba ka makale ka nace ka ce sai ni ba to jikinka ya gaya maka za ta azabtar da shi a miyarsa za ta azabtar da shi a shimfidarsa za ta azabtar da shi da fuskarta za ta azabtar da shi da mu'amalar da za ta yi masa a gida yau gidaje da yawa sun kama da wuta suna shan wuta saboda masifar da ke cikin gidan wani ya ce wallahi malam zagi ta zage ni ta zagi iyayena kana namiji mace ta zage ka ta zagi iyayenka saboda ya samu fekakkiya mara kirki ta ce kai din banza dan iskan gari a'udhu billah wai mijinta fa take gaya masa kai din banza dan iskan gari mijinta uban ƴaƴanta ka sake ni ta ce masa wallahi yau in ka sake ni ina da irinka wanda suka fi ka dubu haka ta gaya wa mijinta shi kuma ya ce Allah ba da haƙuri ba zan saki ba mai rauni ne ba yanda zai yi zagin miji ba alheri ba ne dakawa miji tsawa rashin mutunci ne rashin kunya ne kin bin umarnin miji yana gadar da fushin Allah sai dai in ya umarce ki da saban Allah daka daga cikin abin da malamai suke cewa lallai mace ta zama tana da husnul ta'a kuma ta'a din ta zama nabi'atun minal qalbi da'ar biyayyen da za a yi wa mijin ya zama daga cikin zuciya da'a take zuwa ba wai a zo za a bashi ruwan sha a durkusa za a bashi abinci a durkusa in ya tafi kuma a ce shege kada Allah ya dawo da kai wallahi malam akwai mutumin da ya ce min yace wallahi matata na sha zuwa mai sallama zan yi tafiya zan tafi wata ƙasa sai ta daga hannu ta ce ya ubangiji Allah ya sa karka dawo yace akwai ranar da tace min Allah Allah ya sa an ka shiga jirgin sama ya kwaran kwatsai ka.
Wannan wace irin rayuwa ce? Wannan wani irin aure ne? Wannan wani irin zamantakewa ne?
Ya fita ya ce mai kwan a ce ya dawo lafiya, tace kada Allah ya dawo da kai lafiya. Yace mai ya sai na dawo kuwa kuma hakan zai dawo. Wala idan an gaya muku irin gidaje yadda suke kamawa da wuta, irin yadda wasu suke rayuwa da iyalinsu, abin zai ba ku mamaki. Akwai wanda kuma za ta yi masa biyayya a gabansa, amma idan ya fita zagi ta zagi mijinta a wajen kawayenta, ta zagi miji a wajen makwabta, ta zagi miji a wajen iyayenta. Yanzu akwai matar da dirrar da ta je gida sai ta zazzagi mijinta, ba ta da aiki irin ɗebo laifuffukan mijinta tana gaya iyaye. Kuma kuskuren da kuke yi ya ku iyaye na mata, duk matar da ta je ta ɓata mijinta a wajen iyayenta, ki sani cewa su fa iyaye idan mace ta zo ta soki miji a wajensu to ba sa ganin su da daraja. Zai zo yana gaishe su ba sa amsawa, zai zo yana magana ba sa ganin kimar magana. Kuma zai yi kin daidaita da shi bayan kin zage shi, kuma kun shiga ɗaki kun sulhunta, ya ce ki yafe, kin ce kin yafe, amma kin je kin zage shi a gaban iyayenki, kuma baki koma kika ce halin sannan ya gyara ba, baki koma kuma kika faɗi alheri a kansa ba. Da haka wannan baya cikin husnul ta'a, a gabanka a nuna ana yinka ana sonka, amma kuma bayan baka nan a zage ka. Wani bawan Allah matarsa ta yi baki, ta ɗauka garin Allah ya waye ya fita, ashe yana cikin ɗakinsa yana kwance, wani dalili ya tsaye da shi bai fita ba. Matar nan ta zo ta ajiye ƙawayenta a falo, sai ƙawayen suka ɗauko zagin mazajensu. Yanzu abin da ake yi mata, wannan sai ta zagi mijinta a gaban ƙawarta, wannan ma sai ta zagi mijinta a gaban ƙawarta. Ita wannan matar da aka zo gidanta ta manta cewa mai gidanta yana ɗaki a kwance, bai tabo ba. Suka sa kasar ɗinsa suka yi ta zagi, ka ce rabu da shi ɗan iska mara mutunci. Ai wallahi zaman haƙuri nake, inda ba dan babana ba da yake goyon bayansa ba, ai da sai na masa kaza sai na masa kaza, ke ma naki haka yake, ai ni ma kaza kaza kaza, baya kaza, gashi kazami, gashi mara kirki, ga marowaci kuɗinsa ba a ci, kaza kaza kaza. Ta gama yage shi, ga uwarsa ba ta da kirki, aka zage shi aka zagi uwarsa. Ashe bawan Allah kan yana nan a cikin ɗaki ya fake, ya daɗa buɗe kunnensa yana ji. Ya aka yi ya aka yi, sai aka yi ringin wayarta kyararam kyararam kyararam, ashe wayar tana cikin ɗaki. Sai ta rugo da gudu za ta ɗauki wayarta, tana ɗaga labule, sai ta tarar da mai gidanta a gindin ƙofa ya fake yana sauraron bayani da aka yi. Ta ce yau ashe kana nan na shiga uku? Ya ce baki shiga uku ba, da saura tukuna je ki gama maganarki. Ta tsuguna tana bashi haƙuri, tana kuka, wallahi ban san kana nan. Ya ce okay, idan bana nan daman zagi na kike yi. Yanzu dan Allah iyaye na mata, da wannan za ku ji daɗin rayuwar aure. Ƙaninki kin zagi mijinki a gabansa. Akwai wacce ta ce ta dai ta zagi mijin, ta zagi mijin, ta ɓata shi. Ƙannanta samari maza suka ce wallahi sai mun ji mun yi wa mijinki shagen doka. Suka shirya ƙatti za su mai shagen doka. Ta ce dan Allah ku rufa mun asiri, ku bar mun kaya na, ta ku dake shi. Ni dai na gaya muku yana mun bana jin daɗi. A'a, me yasa kika je kika zage shi ba kika sana dake shi? Akwai wanda kam zugowa ma tai aka bashi kashi. Kuma da auren ku gyara irin wannan ɗabi'a, ba hali ne mai kyau ba. Ku yi wa mazajen ku da'a akan hanyar Allah. Idan miji ya umarce ki da saban Allah to kada ki bi shi. Dan manzo Allah ya ce la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf, hadisin Muslim. Ba a yin da'a akan sabawa Allah, amma ana yin da'a ne wa miji ko a duk wanda za a yi wa da'a akan abin da yake sananne a shari'a yardajji a wajen Allah. Kamar misali, mijin da ya nemi matarsa ta dubura, wasu maza ba sa saduwa da matansu ta gaba, suna saduwa ne da matan su ta wajen bayan gida, to ba a yi wa namiji da'a da biyayya a yadda akan haka, ba a yi, dan saboda saban Allah ne, luwadi ne. Amma wasu suna wannan wa matan su saboda tsafi da neman dukiya ko neman dawwamar mulki ko sarauta. Akwai matar da aka zo ana hira da ita, tace tunda take mijinta bai taba saduwa da ita ta gaba ba, an ga ta dade bata haihu ba, sai ciwuka da zurbtin zuwa asibiti kullun. Likita yace meye wannan? Daga baya aka bincika, ashe mijinta ne ke saduwa da ita ta bayan gida. Haramun ne. Haka miji yace sai ya nemi matarsa tana al'ada. La ta'ata fi ma'siyatillah. Kada wata mace ta yi wa mijinta da'a lokacin tana al'ada, ta ba shi dama ya sadu da ita, haramun. Akwai kuma wasu matan da su da kansu suke ba da dama ai alakar auren da su suna cikin jinin al'ada, wai ita kadai ce, wai tana yin sati, tana al'ada. Irin wannan in namiji ka bar shi haka, ai sai tunani yi maka kishiya, wai dan kada ai mata kishiya, wai dan kada ya zo ya tunanin kaza, sai take ba da dama tana cikin jinin al'ada, shabe-shabe cikin jini suna alakar aure, kin aikata haramun kuma kin shiga uku, ki toba zuwa ga Allah. Haka miji ya umarci mace da yin wani abu wanda yake ya saba wa Allah. Kamar misali, ya karya mata azumin watan Ramadan. Akwai mazajen da a tsakiyar watan Ramadan da rana sai su zo suna saduwa da mace. La ta'ata fi ma'siyatillah. Ba a yi wa miji da'a akan saban Allah, ba a yi, kar a yadda da shi, kada a yi masa da'a duk abin da zai yi zai yi. Wata ta zo tana fatawa, ta ce kowace Ramadan sai mai gidanta ya karya mata azumi, shi bai damu da azumi ba, na nafila yana da dama ya hana ki idan yana da bukata a tattare da ke, amma bai isa ba a nafarin Allah. Ko kuma mijinki ya sa ki gaba da kishiyar uwarsa, kin ga wannan saban Allah ne, saboda kishiyar uwarsa tana fada da uwarsa, ke ma a sa ki rinka fada da ita, la yaji. Ko miji ya sa ki fada da uwarki, la fa'ata fi ma'siyatillah. Yanzu akwai mijin da idan baya shiri da mahaifiyarki sai ya sa kiki ta fada da mahaifiyarki, in ta ce ki yi kaza ya ce ki ce ba za ki ba, kar ki yadda in ba ki da hankali. Uwarki ta ce ki yi kaza, miji ya zuga ki ki fandare mata, sai dai in mahaifiyar ta ki akan saban Allah ta dora ki, baka isa ka raba da mahaifiyata ba, dan ko ita ta haife ni ka zo ka tsince ni ko ka zo ka same ni. Yanzu akwai mijin da ya goge wayar uwar matarsa, suna fada da uwar matarsa, baya gaisawa da uwar matarsa surkarsa, a hankali a hankali kuma sai ya zo ya jawo yar ita kanta tana fada da uwarta, ta hanyar hana ta taje ta gaishe ta, ta hanyar hana ta taya mata ihsani da taimako, ta hanyar kin bin umarninta. Duk mace mai hankali ba ta goyen bayan mijinta ta fada da uwarta, ai ɗayan bi ne, ku zauna lafiya, muna zaman aure da kai kuma ka girmama mahaifiyata, amma batun ka zagi uwata ko ka sa na zagi uwata ko na fandare uwata, to gwanda babu auren, ba shi da albarka wannan auren da za a sa kina fada da uwarki. Ki sani ana iya canja miji amma ba a canja uwa, ana iya canja miji amma ba a canja uba. Wannan ina maganar idan ba uwar ce fitinanniya ba, kuma komin fitinar uwa sai dai ki mata addu'a, amma ba wai ki zo ki yake ta ki fada da ita ba. To irin wannan umarni ne da wasu mazaje suke bayarwa wa matansu su aikata wasu abubuwa na saban Allah. Kamar misali, miji ya ce miki yara ba sai sun je makarantar Islamiyya ba, ki kunna musu TV suna kallon film. La ta'ata fi ma'siyatillah. ba a yin da'a wajen sabon Allah, yaya zai hana yara zuwa makarantar islamiyya ya ce ki kunna musu film suna kallo, da film za su rayu a kabari, da film za su tsaya a gaban Allah ran tashin alkiyama? A'a, to ku rike wannan. Wanda Allah yake cewa la kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la tuaddi al mar'ata hatta rabbiha hatta tuaddi hatta zawjiha kulli hatta law sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'u. Wani hadisi ne Imam Ahmad ya fitar da shi, Sheikh Nasiruddin Albani yace hadisi ne ingantacce. Na rantsa da wanda raina yake kan hannunsa, da zan umarci wani yayi sujjada wa wani, da zan ce wani dan adam yayi wa dan uwan sujjada, to da na umarci miji, da na umarci mata ta yi wa miji sujjada, saboda tsananin haƙƙi da yake kan mace a dangane da mijinta. Yace na rantsa da wanda raina yake hannunsa, mace fa ba za ta taba bada haƙƙin Allah ba sai ta bada haƙƙin miji. Ba yanda za a ce kin bada haƙƙin Allah baki bada haƙƙin miji ba. Idan baki gane ba, idan baki abin mijinki, to bin Allah ki ma bai yi ba. Duk sallar ki, duk iyamun lailin ki, duk karatun Qur'anin ki, duk azumin nafila, duk sadaka, duk da'a, Allah sa amarya tana nan ta ji. Duk abin da mace za ta yi na bin Allah in dai bata bi mijinta ba, to da saura sai ta bada haƙƙin miji. Na kun ga aljanna ku tana karkashin kafan bazajen ku. Ki haƙuri ki bi shi, shi ma ya bi ki. Zan zo ne bayani yadda namiji shi ma yake bin mata. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace in miji ya nemi matarsa ko ina ne, to ta biya masa bukata ta amsa masa. Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisin. Fandarewa miji, fada da miji, rashin zaman lafiya da miji ba dabi'an matan kirki bane. Yanzu wata mijinta bai isa ya ce kar ta je ba, wallahi sai ta je. Wani ya ce karki yadda ke fita a gidan nan, ta ce wallahi sai na fita. Kana daga kafa wallahi sai na fita. Wata fa yana fita fa tana dauko hijabin ta suna tafiya tare, yana karba ki je. Ta ce wallahi sai na fita. Ina matan da suke tafiya unguwa, ta tambayi gida ɗaya sai ta je gida bakwai. Ina matan da suke yaudaran mazajensu, suna zuwa gidan mazan banza, matar aure wal iyazu billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, matar aure tana zuwa tana lalata a gidajen wasu. Shi yasa akwai abin tausayi mutumin da ya kuskure aure matar da bata da amana. Wani ya bawa matarsa dama ta je unguwa ta tafi, ashe abokinsa yana nemanta. Wai wannan wani irin bala'i ne? Wai wannan wace irin masifa ce? Wai wannan wani irin cin amana ne? Wai wannan wani irin rashin mutunci ne? Mata ku rinka alaka da abokan mazajenku. Wai wannan wani irin yaudara ne da zamba cikin aminci? Mace tana kawance da abokin mijinta. Zan je gidan biki wuri kaza, zan je kaza, zan je kaza. Wallahi da sai gidan bikin nan kawai sai ta tafi ɗakin, sai ta tafi gidan abokinsa. Tsautsayi, tsautsayi, Allah ka raba mu da tonan asiri. Ya Allah ka raba mana asiri, kar ka wulakanta mu ka tozarta mu. Ta je ta gidan, ta zauna a wajensa, ya kori matansa, ya je yana lalata da ita, yana barna da ita. Sai aka yi sallama, ashe mijinta ne ya zo yana sallama, ya zo gina abokinsa. Da suka ji muryarsa sai ta yi wuf ta fita. Bari ki ji tonan asiri. Da ta zo fita sai ta kuskure ta manta gyalanta, ta manta dan kwalinta, kuma shi ya sayo gyalan, shi ya sayo dan kwalin. Da haka yana shigowa kuma ta manta takalmanta, yana zuwa sai ga takalman matarsa. Yana shiga bala sai ga akan kujerar da aka yi tsayar, sai ga dan kwalin matarsa da gilanta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aina, a gidan abokinsa. Ta lallaba ta koma, ya hada takalmi, ya hada gele, ya fita da shi. sai kuma alƙalanci. Wallahi tallahi ni shari kake min daman ni baka damu da ni ba, daman ni ma kake yi mai fada da kai, ni daman kullum baka yadda da ni ba, kana kaza. Munafikar Allah mara gaskiya mai cin amana mai yaudariya, kin shuka wa kanki tsiya kuma kin gadar wa ƴaƴarki tsiya dan manzana zuniya bihi walau bi khifari darihi. Duk wacce ta yi zina sai an yi da ƴarta, kina rungume ƴarki kina tarbiyyanta kina mata kaza, ba dai kin lalata kanki ba, to kin bude kofar da sai an lalata ƴarki. Dan haka wannan jan kunne ne ga mata maciya amana waɗanda suke zuwa su yaudari mazajensu suna shiga gidajen mutanen banza. Akwai kuma mazan su ma maciya amana, ku ji tsoron Allah maza masu neman mata, ku ji tsoron Allah maza masu karya alƙawarin aure, ku ji tsoron Allah wanda kuke watsar da matan ku na sunna ku je ku kama matan banza. Wata ce yau tsakanina da mijina shekara hudu baya saurara na, wata ce yau tsakanina da mijina shekara bakwai ba ma hada shimfiɗa da shi, nayi masa magana ya ce baya ra'ayina, ashe yana ra'ayin wasu matan banza ne. Wallahi idan aka gaya miki yadda wasu matan suke rayuwa a gidajensu, wallahi zaki tausaya musu. Bayi da lokacinta, ba shi da ainihin wato ba ta da alfarma a idansa. Duka wannan yana daga cikin misalai na wuta da gidajen musulmi yau suke kamawa. Muna fatan iyaye mata za ku yi kokari ku gyara. Abu na biyu, mace tana samun karbuwa a wajen mijinta da husnul mazhari wal hay'a, at-tajammulu, yin kwalliya da yin ado. Jama'a, kazanta ba ɗabi'ar ƴa mace bane. Duk matar da take so ta mallaki mijinta ta samu gindin zama a gidan mijinta, to wallahi ta zama mai tsafta, kada ta zama kazama. Yau gidajen mazaje ba kyan gani wasu mazajen saboda matan su ba su da kulawa. Mazame suka ce at-tajammul amrun fitriyyun lil mar'a, yin kwalliya, yin ado, gyara jiki da tsafta, wannan wani abu ne na ɗabi'a, fitira ce ma, ya kamata mace ta zama mai tsafta ba kazama ba. Amma yau haka gidajen mu suke, falanki wari, kitchen ɗinki wari, gadonki wari, udaje, kazanta, datti, jikinki karni, kanki ya dankare. Wani yazo ya dauki naira 200 ya jefa a fuskar matar sai ce dan Allah ki je ki kitso kafin na dawo, saboda kan ya gama dankarewa yana dan Allah ki taimaka ki kitso, ba ta kitso. A bata 200 ta cinye ba za ta yi kitson ba, kazama. Wata ta zo za ta mika wa mijinta abinci saboda dogon farce suna yin karaskiya, ya zo zai karɓi kwanon kawai sai dai ya ga jini karas, ta yanke masa hannu da farce kawai, ba ta yanke hannu, ba ta yanke farce, ga datti a cikin farcen. Yaya mace za ta tara farce da ƙazanta? Wata ta fara duba hannunta fa, ba da ke nake ba. Wani suna rikici da matarsa kullum akan mayafi na shimfiɗa na gado. Dan Allah ka canja min, ka canja min, yace ya zan canja miki, kina yayyaga mana shimfiɗar gado. Me ya faru? Wai ashe kaushin kafa ne da ita, duk ranar da ta kwanta tana ja chat, ta yage shi da faso. Wata ta yi baki za ta bada filanta, bako zai kwanta, bakon mai gidan ta ce ku kawo ku rufa min asiri, sai da ta karbi filanta canja mai riga ta fesa mai turare saboda bala'in yawun bacci da yake jikin wannan filan da datti da kazanta. Amma in mai gidan ne ya zo a haka yake jefa kansa, ka kwanta ka sha gumus ka tashi da mura dan bala'i saboda datti. Akwai wanda sai ta kusan wata uku bata wanke zanin gadanta ba, yau riga ce da za a rinka wanke ta kullum, kazama, ba za a wanke ba. Akwai wanda kitchen ɗinta baya shigowa saboda ta san maza ba sa shiga kitchen, uda datti kananzir omo sabulu wancan kwanan ba a wanke ba, an dauko wannan abinci ba a wanke ba, ba a zubar ba, ba a aika da ba, ba a almadi, gashi nan dai ba a wanke tukunya. Akwai matan da ba sa wanke tukunya, wata mata tana cewa ai ba a wanke tukunya, ai da kai ka ɗebe kawai zuwa za ka ƙara ruwa ka sa magi da gishiri ka sa tattasai kuma ka dada bugawa ka tsaye kawai gaban ake ni. Akwai mutumin da ya zo yana cin abinci saboda kazanta, ina ba ku labari na kazanta, ya zo yana cin abinci a gidansa kawai ya buga loma sai ya jiyo gashi yana tauna, ya ɗauka irin ɗan zare-zaren naman nan ne sai ya ji abu ya ƙi taunuwa, yana sa hannu yana jawowa sai ya ga baƙin gashi ya ƙi fitowa ya ƙi ƙarewa, ya zo ya kama faɗa ce baban momi kai haƙuri wallahi tsifa na yi jiya kitso na je, wai ashe da ta zo tsifa ta zo kitso iska ya ɗebi gashinta har ya zuba a cikin tukunyar tuwo ta tuƙe da shi. Akwai wanda ya tarar da ƙuda kwalara a cikin kwanan abincinsa, kwalara kwanan miya, ballaga za ce ba ta da tsari ta yi abincin ta bar miyar a buɗe ƙudaje sun shiga, wallahi akwai wanda ya zo cin abincinsa ya tarar da kiyashi a ciki, kiyashi ai an san kiyashi saboda tana da ƙazanta, duk ƙwari ne a kicin ɗinta, dama alamar mace ƙazama ki tarar da kicin ɗinta ƙwarin duniya duka akwai saboda ba ta kulawa, ƙazanta kashe mace yake yi, ƙazanta lalata rayuwar aure yake yi. Akwai wanda ya zo zai sha shayi yana buɗe sigarsa ya tarar da shazumami kamfani guda suna ta linƙaya suna ta iyo a ciki saboda ba ta da kulawa, ba ta da tsafta, ta ba shi ruwa ba ta duba kyawun ruwan ba, ya sha ciwon ciki ya kama shi, ta zo nama take gyarawa za ta bar ƙudajen duniya su gama yin kashi akan wannan nama, a zo a jefa masa shi a cikin tukunya, ko wanke naman ba za su yi ba. Akwai matan da ko wanke naman ba ta yi, waya in ka wanke shi ka wanke zakin, amma kuma ta bar shi a kicin duk ƙudan duniyan nan ya tsuguna ya yi kashi, ga ƙuda da mugunta in ya hau kan nama sai ya yi kashi, yana ci sai ya tafi likita saboda ƙazantar matar shi. Akwai wanda zama suka zo suna hira da mijin suna tare, wai irin ta zo ta makale masa ta matse masa, wai ai mijinta ne suna tare, wai irin togetherness din nan irin ana tare, in yazo in ta zo ta zauna sai ya dan matsa ce na'am ina ji, sai ta matso sai ya dada matsawa, ta zo tana magana sai ya haka yace na'am ina ji, kin san me amfani haka saboda bala'in warin bakinta da yake fitowa yana toshi yana tarewa ne, kada ta buge shi da miyau haba da Allah mace ya zaki dauki wannan kaskancin da wulakancin a gidanki. Ai mace ya kamata ki zama mai tsafta, mai gidanki in yazo kusa da ke ya ji kanshi, ba kya wasa da turare, duk macen da ta san me take wallahi ba ta fashin turare, da ki rasa turare a dakin ki gwanda ki rasa tattasai da tumatir a ci fara da mai, da ki rasa sabulun wanka da man gyaran jiki wallahi alazim gwanda ki rasa magi a miya a san dabarar da za a yi. Amma ka zo ɗakin mace ka zo gurin kwalle ta ba man shafawa na kirki, babu turare na kirki, an taɓa rayuwa mace ta rayu ba turare, ke da kullum a rufe kike cikin gumi ga hijabi ga niƙabi ga rigar ciki ga zani ga siket ga waye ga waye, an taɓa turare. Wani ya ce idan matarsa ta zo ta cire rigarta ta ciki sai dai a koma gefe a zauna saboda gurin bai zaunu ba. Dan Allah ku gyara, ku gyara, matan Annabi suna da tsafta, matan sahabbai suna da tsafta, kuma tsaftan nan inna Allah jamilun yuhibbul jamal, Allah mai tsafta ne yana son tsafta, da haka kada mace ta kashe gidanta da ƙazanta da barin yara da dauda. Yanzu akwai iyayen da wallahi mutum bai isa ya dauki ɗansa ya kai shi unguwa ba saboda uwar ba ta kula da ɗan, yana cikin majina, yana cikin fitsari, yana cikin kaza. Akwai matar da tumbudi fa ba ta iya gyarawa, hijabinta kata-kata za ki ganshi da tumbudin yaro, kuma gashi tumbudin yaro tumbudin nono ƙarni ne da shi. Ku bari mu gaya muku gaskiya, irin waɗannan abubuwa na cikin gida wanda ya kamata ku gyara, dole mace sai da gyara, mace ba ta zama ba gyara, gyaran kai, gyaran kitso, gyaran hannu, gyaran farce, gyaran jiki, ko ina nake sai da kulawa in ba ka ba wallahi shi yasa suke zuwa su je su auro miki kishiya ke a gidan kina zaune kin kashe kanki ba tsafta ba turare ba gyaran gashi ba saka turaren wuta da kayan kanshi a dakin miji ba a tsaftace kaza ba a tsaftace kaza zai je ga wata yarinya a titi kullun tana turo masa da hoto a waya ya ganta kar da ita ce kai wanda fa ya san ya zai yi a samu ya auri wannan da ƴan matan zamanin nan masu shegen yaudara su kwace miki miji su karbe miki mai gida in ta je gurin in ya je gurin ta zance ta fesa turare irin turaren da ke ba ka fesa mata Allah Allah yake a gigice yana zuwa gidan mutane yana jin kanshi saboda ke ba ka sa mata kanshi ta iya kwalliya ta iya gyara jikinta ke ku haka kike rabe rabe kamar an tono ki daga kabari ba daidai bane wallahi ina gaya muku wannan ne dan ku iyaye na mata ba wai dan wani abu ba saboda ni na san cewa in mace tana da kazanta a gidanta tana wahala a hannun mijinta kuma wani mijin wallahi ba zai gaya miki ba sai dai ki diki shi a gadan bayan ki kawai nan da nan sai laki zai ce to ni fa zan kara aure dan me me kake mun sai ce a lafiya kalau ba komai hajiya ra'ayi ne kawai kuma wallahi ƙarya yake sabar kazantar ki ne yasa wallahi zai canja miki zai canja yanayin shi ma bana ma abinci akan lokaci kina yi bana maka da'a kina yi ba ina gaida mahaifiyarka ba kina yi ba ina da kaza ba kina yi me yasa zai miki ƙari ba tsafta ba tsafta gayyar kazanta da datti a gida wannan yasa dole zai karo min kishiya malamai suka ce ana gane mace kaza ma daga ƴaƴanta duk wanda ke ga ƴaƴanta kullun suna yawo a kwararo duk ini ne to wallahi ita ma duk ini ne yaro cikin datti yaron da ake son ai sha'awarsa a karbe shi yana kanshin turare an sa masa hoda an gyara shi ke ko naki ƴaƴan a kazance ɗakin su na kwanciya duk fitsari ba ki kulawa ba ki da aiki sai baccin rana wannan kuskure ne da haka malamai suka ce husnul mas'ari wal hay'a kyakkyawan yanayi wannan abu ne mai kyau kware da gaske wani mutum ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana mutum yana so rigarsa ta zama mai kyau takalminsa mai kyau manzo Allah ya ce kware kuwa inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne Allah mai tsafta ne yayi umarni da ayi tsafta kuma yana son masu tsafta ki gyara gidanki da kulawa hadisin Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna mana yana daga cikin hanyar da mace za ta samu miji shine ta gyara jikinta ta kyautata yanayinta ta yadda mijinki zai sha'awar ya daga kallon ki amma yau ku ji tsoron Allah hoton ki kwaya nawa ne a wayar mai gidanki sannan hoton ƴan mata na waje guda nawa yake da shi a wayarsa jambakin ne baki iya sawa ba gazal din ne baki iya sawa ba kodar ce baki iya sawa ba kananan kayan ne baki iya sakawa ba haskaka jikin naki ne baki iya ba gyaran gashin ne baki iya ba to yaya akai baya da hotunan ki sai hotunan matan banza mutum ya zo gidansa ga matarsa ta sunna amma wallahi ya dauki waya yana ta duba hoton mata yana jin daɗi ga matarsa ta sunna ba ta ganuwa ku gyara tsafta addini ne tsafta ibada ne a wannan guri kuma nake amfani da wannan dama in sanar da ku duk matar da ita kuma Allah ya jarabe ta da miji kazami to ita kuma sai ta tawakkali ga Allah aiki ya same ki dan akwai mazaje kazamai haka ne wallahi wata matar zaka ganta masha Allah kamar me tsaf 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 tas 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 amma mai gidanta yanda kaga daga kabari ya fito mu maza ne mun sani wani namijin in ka ganshi kace wannan wallahi idan ganshi kace wannan matarsa tana hakuri da shi iyaye na mata ba to nan asiri ba maza ne mu nan mu ma ga wasu anan kin san cewa akwai namijin da idan yaje masallaci sallah a sahu in an ga shi ne ba a zuwa kusa da shi watakila mijin ki ne ana lekawa da an ga shi ne ba za a tsaya kusa da shi ba saboda me tashi yake ya gumama sai dai ka ji wani boom musamman idan masallacin ba fanka. Akwai wanda da aka yi sujada tsautsayi yasa hamma ta buzo masa, ha sai da ya ji kasahun nan ga baki ɗaya layin nan, sai da ya sa musu albarkacin bakinsa saboda baya kula. Yanzu wannan laifinsa ne ko laifin matarsa? Ko dai matar ce ba ta kula da shi, ba ta sa yana wanke bakinsa ba? Kina ba wa mijinki makilin da burushi na goge baki? Kina cire masa darbe jiya kike mai gida gashi kina yi? Ko ku kanki kike kula da shi? To akwai wannan matan su ma da ba sa kula da tsaftan mazajensu. Akwai wanda da ya zo yi sallah a masallaci, wallahi da ya tashi a wurin sai ga kudaje suna safa da Marwa a wurin, fa kuda wani kan wani, ya fa tashi ya tafi dan bala'i. Wannan da ido na na gani, da ido na ba wai wai gaya mu akai ba, da ido na na gani. Ni ma nayi addu'a nace alhamdulillah da Allah ya sa bin mu hada sahu ɗaya da wannan ba. Nace yanzu wannan yaya matarsa take? Wani idan ka ganshi yanda yake, in ka ganshi ka ga bakinsa ko ka ga yanayin jikinsa, ka ce yanzu da haka yake tunkarin matarsa? Wannan matar ya take da shi? Wani dan taba ne, wani dan wiwi ne, wani kazami ne ya lalata bakinsa da goro ya yi kata kata, wani bakinsa har gantsa kuka yake kore shar. Wallahi cutar da mata ne wannan, wallahi shiga haƙƙin iyali ne wannan. Duk namijin da zai zo yana zakkewa matarsa yana zama a gidan cikin kazanta, ya cuci matarsa. Kuma inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Akwai matar da take malam ku yi wa maza wa'azi, an dame mu yi tsafta mu yi tsafta, kowa ya sani mace tana tsafta. Wallahi wasu matan suna kokari mun sani, amma wasu mazan ba kyau. Ina gaya miki wannan ne dan ki sani, aiki biyu ne a kanki, kula da tsaftar kanki, kula da tsaftar mai gidanki. Yana ajiye kayansa da sun yi da tiya sa sau ɗaya sau biyu, dauke suke boye suke sa cikin kayan wanki, ya neme su ya rasa. Ina kayana sai ki dauko mai sabo ki ce ki sa, ki ce ina so ka fita kai ma al'umma su ganka, in ji daɗi a ce mijina ne wannan. Ga Abdullahi dan Abbas sai ya je ya zauna a gaban madubi ya dauki mintuna yana gyaran jiki yana saka kwalli yayi kwalliya da ado. Aka ce yaya matar ta ce? Ya haka tace, yace dan ke nake yi. Yace uridu an atajammala li nisa'i kama uridu an yatajammalu li, ina so na yi wa mata na ado da kwalliya kamar yadda ni ma nake so mata na su yi min ado da kwalliya. Kenan tsakanin miji da mata, cuɗe ni in cuɗe ka ne. Namiji ya zama mai tsafta, kai ya zama kazami, ya zama mai kula da jikinsa. Yanzu namiji zai je sana'arsa ta kazanta ne, watakila mai yake mu'amala da shi da bakin mai, watakila jini yake mu'amala da shi a wajen sana'arsa, watakila aikin ƙarfi yake ko aikin gini aikin gumi, watakila aikin ƙura yake, watakila watakila. Wallahi abin tausayi malama. Haka mutumin nan zai taho ya shigo gidansa yana warin gumi, ya zo ya faɗi akan shimfiɗarsa yana wannan warin, haka zai kwanta ya ta birgima a shimfiɗarsa, wallahi zai wanka ba. Akwai wadda kullum sai ta yi rikici da mai gidanta, dan Allah ka je ka watsa ruwa, amma bai zai wankan ba. Akwai wanda an sa masa makilin da brush tun jiya har washe gari, wallahi bai goge bakin ba. Duka waɗannan wasu dattuka ne da ƙazanta da ke faruwa tsakanin ma'aurata wanda ya kamata mu gyara. Abu na uku da yake sa mace ta samu karɓuwa a gidan mijinta, nuna masa soyayya, at-tawaddudu ila zawj. Wadhalika bit-ta'amuli ma'ahu, lalle ki tabbatar mijinki yana son ki. Kawai duk yanda za a yi ki tabbatar kin shiga zuciyarsa, kin kafa masa soyayyarki a cikin zuciyarsa. Dan gaskiya duk matar da take zaune mijinta baya son ta, to sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai zaman wulakanci matukar, namiji aka wayi gari baya son mace, to babu ita babu jin daɗi a gidan aurenta. Da haka ina jan hankalin iyaye mata, ku daina yi wa ƴaƴanku auren dole, ku daina zuwa saboda mutum yana da maiko ko saboda mutum yana da wani matsayi ku liƙa masa ƴarku baya son ta. Ku maza-maza a samu a cusa masa saboda yana da kuɗi ko yana da wani abu, wallahi sai ta zama baiwa a wajensa. Wani cewa ya fi, wallahi malam da na ga matata baƙin ciki nake yi. To ina za ta ji daɗin zaman aure? Kuma ni ina baki shawara, ke duk wanda kika ga baya son ki, to ke ma baki son sa kawai. kin san akwai cikin mata makale mata mayu makale masa cingam kenan yana gudu tana bi yana tana ee ita dole sai an yi da ita ya ce baya so amma da yake da rababbiya ce ke kin makale masa sai ya soki a dole an taba soyayya a dole wani baga yake soke kuma fara ce shi kuma ya ce baya san fara ko jiya wani mutum ya gaya min wani mutum yana muna wani magana da shi yace ni ba na san faran mace nace a Allah mai iko kaga ra'ayi yanzu kin ga wata baka sai ta ga ta damu ita baka ce akwai masu neman bakaken ke baka ce wani kuma shi kuma jarabar sa a duniya faran mace yake so akwai mazajen da sai su kusan mutuwa akan faran mace in dai faran mace ne komai zai iya bayarwa duk abin da kike nema zai karba zai baki ke gajeriya ce wani kuma doguwa yake so ke doguwa ne wani kuma yace baya son doguwar mace tana da cin yadi da yawa in an zo dinki tana shan kaya da yawa wani mai shiru-shiru yake so wani kuma yace a ya fi son masifaffe ya dan shi ma masifaffe ne su buga kai mai masifa ya mata masifa shan koko daukar rai kowa da ra'ayinsa da irin abin da yake so to ki kokari ki kafa duniyar soyayyar ki a cikin zuciyar mijinki to yaya mace za miji zai so ta babban abin da yake kawo son miji ya so mace to ta zauna da shi saboda Allah kawai ki zauna da mijinki saboda Allah ba dan duniya ba akwai wanda tana zaune da mijinta ne wallahi ba dan Allah ba saboda abun duniyar da yake da shi take zaune da shi akwai wanda yace mallam in ka ga na ga hakorin matata to wata ya kai 27 ne an kusa dauka albashi yace gaisuwa ba daga kafa in dai ka ga na ga tana hira da ni tana dariya to wata ya kusa mun kusa dauka albashi yaya gajiya yaya gida to ya al'amura yaya mun yi salari ne mun dauki albashi ne wai kaje wai mun dauki albashi wai mun dauka wai su ne ma masu dauka yace da zarar ta ga na dauki albashi hidima ladabi gaituwa tana matsa da ni amma da zarar wata yayi nisa to nan ne sai neme ta rasa wance ni karka dame ni da Allah ina zuwa a wata yayi nisa ana 7 ga wata ko 5 ga wata kenan kin ga ya fahimci cewa ba dan Allah kike zaune da shi ba daga cikin yanda mace za ta jawo mijinta ya so ta taso iyayensa yaga kina kaunan mahaifiyarsa yaga kina kaunan babansa daga cikin abinda mace za ta samu soyayyar miji ta so danginsa ki so yan uwansa in sun zo yaga kina musu hidima kina haba-haba da su amma kina fada da uwarsa kuma kice soki kina fada da kannansa kuma kice soki kina fada da danginsa kuma kice soki kina bata wa kanki lokaci ne sannan kuma ki zama mai tsafta kamar yadda na yi bayani miji yakan so mace mai tsafta ki zama mai ladabi miji yana kaunan mace mai ladabi ki zama mai hakuri miji yana son mata mai hakuri idan wani abu ya faru na laifi ko wani abu ki zo ki taya mai kuka har sai kin karya mai zuciya ki ta diga masa hawaye akan fuskarsa ko akan hannunsa sai tausayinki ya kama shi amma fekakkiya mai shegen fada ni za a yi wa iskanci a gidan nan wallahi za ka gani wallahi kaza kai din banza kai din waye ina wani kina wannan sai dai ki ji gub ya fasa miki baki wata ta zo tana zage-zagen nan da ya sa hannu haka gub ya buge bakin sai ga hakwari ka fasa mun baki ya ce an fasa ya barki da jinya a banza kuma daga baya ku zo ku sulhunta kai da daddaren ma sai kin dafa masa abinci kin bashi ku daina fada da mazajen ku ba za su so ku ba sannan yaudara da ha'inci akwai mata masu cin amanan mazajensu kamar ya cin amana ya bata magi ko ya bata man gyada adadin kwana kaza ta dauka tana sayar mai da abinci akwai mata masu sayar da abinci saboda akwai wadatacciyar taliya ashe gidanta ya zama shago shi bai sani ba akwai matan da wallahi aunar da shinkafa suke kwano-kwano akwai masu kakkarya taliya suna sayar da ita taliyar mai gida magin mai gida masaran mai gida, shinkafar mai gida, abincin mai gida, kin dauka kin debe kin sayar. Akwai barayin mata masu sata su saci kudin namiji su shiga adashi. Ya za a yi miji ya soki? Idan miji ya ajiye 5,000 ya dawo ya tarar da 5,000 ɗinsa, amma ya zo ya ajiye 5,000 ya tarar da 3,700, ina sauran na ɗiba, wallahi ba zai soki ba, zai ce gafiya ce ke sarkin ɗauka. To waɗannan abubuwan su ne suke sa a tawaddud ila zauj, miji ya so mace idan tana da wasu ɗabi'u da halaye na ƙwarai, sannan iya abinci. Wannan yakan sa mace ta samu karɓuwa a wajen miji, iya abinci. Ai idan baki iya dafa abinci ba, ki tafi makarantar koyon dafa abinci, ki samu ƙawarki ta ƙwarai da ta iya abinci ta koya miki. A yau in gaya muku, maza da yawa suna canja mata saboda basu iya abinci ba. Mutum ya je ya ƙare kuɗinsa ya yi cefane mai kyau ya kawo, amma matarsa ta zo ta yi mai abincin da wallahi ba za a iya ci ba. Kuma na faɗa a karatu, a saurara Hajja, na faɗa a karatu, daga cikin kuskuren da kuke kuji da kyau, wasunku mata sun fi mai da hankali akan ƙyale-ƙyale, kwalliyar fuska, kwalliyar jiki, gyaran jiki, gyaran kaza. Akan gyaran jiki tana iya kashe komai, wannan yana da kyau, amma kuma bata iya gyara tukunyarta ba, bata iya gyara abincinta ba. Babu wulakancin da ya wuce ki zo ki abinci, mai gidanki baya iya cin abincinki. Wallahi yanzu da yawa akwai wanda wallahi baya iya zuwa gidansa ya ci abinci, mai gidanki sai dai ya je hotel ya ciyo abinci, ya zo gida in kin kawo ya ce alhamdulillah ya ishe ni a bawa yara, ya yi ɗaya, ya yi biyu, ya yi uku, sati ɗaya, sati biyu, abinci ne baki iya ba, kuma kin kasa ganewa. Nama, nama, wannan nama sai ki a kawo mace nama, ba ta san hanyoyin da za ta sarrafa shi kala-kala ba, ke kullum kawai soyawa kika iya yi, baki iya dafawa ba, baki iya farfesuwa, baki iya dambun nama ba, baki iya kisa shi a cikin abinci ki kaza, baki iya ba. Yanzu shinkafa kawai ana yin abinci kala-kala-kala ya fi 15 da ita, shinkafa kawai. Ba wai kullum a dafa fara a sa miya ko a yi jalof ba, a'a, akwai abubuwan da ake ana yin dambu da ita, ana kuskus da ita, ana waye da ita, ana mai da ita, ana mai da ita, shinkafa kawai. Naman kaza ana masa kaza, ana masa kaza, yau in an dafa masa wannan, gobe a canja masa wannan. Namiji yana son canji, yana son canji. Daɗin abinci yakan sa miji ya riƙe mace. Yanzu za ki ga koko biyu ne ko koko uku, amma in dai mijin ki yayi baƙi, sai ki ga an kai kayan cefa ne gidan wanci a ce ina da baƙi ki musu abinci, ke yaya aka yi ranar girkin ki ne ba a ce ki abinci ba, saboda baki iya ba. Wallahi akwai matar da bata iya abinci ba, ba za ta iya dafa, ba za a iya kawo mata abinci ta yi wa baƙin miji abinci ba, saboda bata iya ba. To yanzu misali, namiji zai iya ƙauracewa mace wata biyu, wata uku, ya ƙauracewa mace a shimfiɗa, wani shekara ma yake yi, amma ya isa ya ƙauracewa mace ya sati bai ci abincin gidanta ba? Zai iya ba. To yaya kuka fi mai da hankali akan can kwalliya da kaza da kaza da kaza, amma baki iya gyara abinci ba? Ai pest ki iya abinci, ki tabbatar kin yaƙi mijinki akan abinci, baya sha'awan abincin waje, baya sha'awan abincin makota, abincin ki yake sha'awa, wannan jari ne a gare ki da zaki riƙe mijinki ya soki. Amma da yawa daga cikin mazaje wallahi suna son matansu, amma ba sa son su a ɓangaren abinci. Da yawan ku sai dai ya je kasuwa ya sayo shinkafa da waken kasuwa, da daddare sai dai mutum ya biya gidan abinci ya ci abinci, amma ba zai ci na matarsa ba. Da haka dan Allah mata, a cikin husnul mazhari wal hay'a, to akwai kuma iya abinci. Idan baki iya ba, ba bujin kunya, tafi ki je ku koya. Yanzu akwai mata da suke bude ainihin wato wuri na koyawa mata girki. Idan ana yi a gidan rediyo, ki daina fashi, ki rinka saurara, za ki ƙaru. Idan akwai aboki yake da ta iya dafa abinci, ki rinka zuwa, ki je ki nemi ilimi a wajenta, ki ƙaru. Allah ya bamu ikon gyarawa. Bayan haka, abu na hudu ko na biyar da yake sa mace ta samu soyayya da karbuwa a wajen mijinta, shine yin hakuri da dan kadan. Ar-ridha bima qasama Allah, yarda da abin da Allah ya raba. jama'a ya ku iyaye na mata ba fa dole ne mazajen ku zama duk masu kudi ba kuma ba dole ku ne kowa wai sai ta aure mai kudi ba akwai wacce take auren mai kudin ma amma wallahi gwanda ta aure talaka saboda kudin ne a ido amma ba ta cin kudin ba samu rin zama mai kyau ba ba samu abinci mai kyau ba bai dora ta akan mota mai tsada zaga gari da ita ba ba ta da atamfa mai kyau ba ta da abin sha mai kyau ba ta da wurin kwanciya mai kyau ba ta da kwanciyar hankali da wannan dukiya meye amfanin kudin nashi babu to ina so in ja hankalin iyaye na mata da suke fada da mazajen su saboda Allah ya jarabe su talauci da matan da suke da rena ko ya kawo kin rena ya kawo kin rena wata mai gidanta yayyo tafane niki niki da leda ya taho da shi ashe ita tana da ra'ayi yazo yana assalamu alaikum tana tantana harkata assalamu alaikum bai ta amsa ba tana ji kuma assalamu alaikum kace wai waye wa alaikum assalam da Allah kuma fa ta ji shine yace baban wance ne yace an tace an ji mai gidanta take cewa an ji yazo yace zo mana ki gani me a na kawo kayan cafa ne ne tace ajiya a nan gurin wallahi bai isa ma ta zo ta karba ba me yasa tana da reni ko ne ta rena abin da yake kawo mata wata yanzu in an sai mata atamfa sai ta rena atamfar idan an sai mata zani sai ta dauki zanin da mai gidanta ya sai mata sai ta je ta kai gidansu a sayar da zanin a kara mata kudi ta je ta sayo mai tsada wata tana fada mai gidanta yana zaginta ya ce mutuncinta ya ce kaza ya ce kaza ta dauko atamfa ya ce ba za a sa masa wannan atamfa a gidansa ba da muka zo muka bincika sai ce mallam ya zan bari in dauki kaskanci a gidana in sayawa matata atamfa da kudi na iya karfi na sai ta dauki atamfa sai ta kai gidansu a sayar wani yayanta wai ya kara mata kudi wai ta rena nawa wai nasu ne mai tsada yace to wallahi ba za a sa wannan atamfa a gidana ba nace baka yi laifi ba at least ko za a yi wannan a nemi izinin sa wannan rena ko ne renan arziki ne wannan mai gida dan Allah zan sai da itan sai wata eh ba komai na miki izini shikenan amma bai sani ba saboda wai shi talaka ne wai ya baki abin da bai miki ba ki je ki canja kuma yazo yaga kina sa atamfar wani wata ma tsofan saurayinta ne turo mata atamfar tana gidan miji saboda mahainci ya ce yace atamfar da nake saya ita za a sa min a gidana wata kuma ƴaƴanta mai gidan ya sayo atamfofi wai sai tace wai ƴaƴanta sun fi karfin su sa atamfa iri ɗaya da ƴaƴan kishiyarta baki gane ba kina zare min ido a tamfane mai gida ya sayawa ƴaƴansa mata da ƴaƴan kishiya da ƴaƴan kishiya ita saboda ita ƴan gata ce ƴar gidan masu hali ne sai tace Allah ya kiyaye ƴaƴanta su sanya a tamfa iri ɗaya da ƴaƴan kishiyarta aka je aka canja a tamfa aka sayawa ƴaƴansa mai tsada sai ce to shi kuma ba za a saka wannan a tamfar ba a gidansa ba wanda ya isa ya sa ɗansa irena shi yace wance ƴata ce wacce ma ƴata ce dan me yasa za a nuna mun kaskanci na sai musu iri daya amma a zo a dauko wata mai tsada a ba waɗannan ɗakin kalan a zo a sa matata ta yi mun zanga zanga wallahi wata matan ba za ta yadda ba cewa za ta yi an yaudare ta ne an sayo ƴaƴan kishiyarta mai tsada yace iri ɗaya za su saka ba wani wanda ya isa ya canja mun tsari a gidana irin wannan namiji da yake da wannan ɗabi'ar bai laifi ba kuma bai kamata a zo ana yi wa mutum wannan rashin kunyan a gidan shi ba jama'a ko kun san cewa akwai matar da idan mijinta ya siyo wani nau'i na shinkafa sai ce ni ba na cin irin wannan shinkafar kina shaƙe muryar ki kamar muryar gafiya wai shinkafa wai ba ta cin irin wannan wai sai dai ta sayar da wanda mai gidanta ya siyo mata ta je ta kawo irin wanda take so to in dawa ya dauko ya baki abinda Allah ya hore masa kenan sai ki hakuri ki karba daka iyaye na mata irin waɗannan kurakurai da kuke yi ba daidai bane yanzu wata takalmi fa ba ta sa na mai gidanta ta fi karfin ta sashi man shafawa idan ya sayo mata ta fi karfin ta sashi wallahi akwai matan da mai gida in ya je sayo sabulai ya kawo mata wai ta fi karfin wanka da irin wannan sabulin sai ta dauke shi ta je ta sayar da wannan sabulin ta je ta cika kuɗi ta je ta sayo mai tsada kuma ba da izinin miji ba bai sani ba irin wannan hali bai da kyau ku yi kokari ku kyautata kuma ku yi kokari ku gyara. Abu na biyar shine hakuri wat tawakkul ala Allah. Mace tana samun karbuwa a wajen mijinta idan ta zama mai hakuri, idan ta zama mai tawakkali ga Allah. Rayuwar aure ba a tayuwa sai da hakuri, musamman mazan wannan zamani sai an yi hakuri da su, ki yi hakuri da maganganunsa. Wani namijin bai iya magana ba, wallahi bai iya magana ba. Wani zaki ga yayi shekaru ya tara yaya amma bai da ladabin zance. Wani yanzu sai kira ki gaban yayanki ya zage ki, ni zaki wa iskanci yar iska kawai mara mutunci kuma a gaban yayanki. A'a Alhaji, a'a mai gida, ka daina zagin matarka a gaban yayanta. Akwai mai duka, akwai yaron da yazo yake fatawa yake cewa wallahi malam, wallahi wallahi malam, ina gaya maka ina neman fatawa ka bani dama, sai na doki babana wata ran nace kai ni dai ba ni zan bada wannan fatawar ba. Me babanka ya maka? Yace malam zuwa yake kama mahaifiyar mu yayi ta dukanta a gaban mu. Yanzu wannan daidai ne? Yanzu akwai mutunci a cikin wannan? Ka auro mace tana da ƴaƴa, ta girma ta tara manyan ƴaƴa, wai ta maka laifi ka sa ta a gaba kana dukanta? Wallahi duk uban da ya jawo ɗansa ya mare shi ko da ke shi ya jawo, duk da ba daidai bane ɗaya da ke ubansa, ba daidai bane ɗaya rama wa uwarsa dukan da ubansa ya yi mata, ya yi wa uwarsa. Amma ku kuma maza ku daina yin wannan rashin kunya da renin hankali. Ka zo ka sa mace a gaba, ka yi shekaru da ita amma kana la'antarta, kana zaginta a gaban ƴaƴanta, a gaban rufin asirinta, a gaban mutuncinta. Idan kai kana ganin kai mijinta ne, to ita kuma tana ganin waɗannan ƴaƴanta ne. Ko kuma mutum da zai zo yana zagin mace a gaban kishiya, yanzu akwai wanda in yazo zai yaga ki a gaban kishiya ki sai ya yaga ki, yana zagin ki tana dariya, tana
ai ka dan maka gani, ai ka dan kare,
tana sharri. Wata ta dawo daki, ya dawo dakinta yana cewa wancita min kaza, ta ce ha ha ba mai gida, ai wannan matar ina tausayinka, ina tausaya maka da Allah ya jarabe ka ka aure ta. Wannan mata aure ce? Wannan fa wai kishiya ce take zagin abokiyar zamanta a wajen mijinta. To zai iya yiwa Allah ya jarabe ki da mijin da bai da lissafi, aikinsa shi ne ya zage ki a gaban kishiya, ya zage ki a gaban ƴaƴanki. Wallahi malama, akwai mijin da zai zage ki a gaban direbanki ya taka miki tsawa, to kake kashe aurenki. In ya dawo gida cikin nutsuwa ke ce Alhaji komi yana son sirri, ban hana ka min faɗa ba, ban hana ka ja min kunne ba, amma ina neman alfarmarka don girman Allah ka daina min faɗa a gaban kishiyata. Kana jawowa yarinya ta rena ni, kishiyar da bata wuce yata ba, kishiyar da bata wuce ganwata ba, kishiyar da bata wuce yar aiki a gidanmu ba. In kin ga dama, in ya bata miki rai ki dan jefa masa wannan maganar, ko ya gyara wata ran. Da haka iyaye na mata, Allah zai iya jarraban ku da maza waɗanda suke ɗabi'arsu ba ta da kyau. Wani mijin wallahi bai da haƙuri. Wata mata ta ce haba wannan mutumin, wannan mutumin me za a yi da shi sai haƙuri. Ta ce cokali idan ya zo ya tarar ka ajiye ba wurin ba sai ya zage ka. Cokali don iskanci, ya za a ajiye cokali a nan gurin? Ta ce yau idan ka ajiye wani abu ba a wuri ba sai ya ci mutuncinka. Akwai mazan da ba su da haƙuri. Sannan kuma ku yi haƙuri da mazajenku na rashin yabawa abin da aka yi na alheri. Jama'a iyaye na mata, zan rufe da wannan, ɗabi'ar maza ne. Yawancin maza ɗabi'arsu idan an musu abin alheri ba su fiye godiya wa matansu ba. Ki duba duk ƴaƴansa gaba ɗaya ke kika haifa masa, yana alfahari ƴaƴansa ne wani, ƴaƴansa ne wani, amma bai taɓa zuwa ya miki godiya ya ce Hajji ina godiya dangane da arzikin da kika min kika haifa min ƴaƴan nan ba, bai zai miki ba. Tsakaninki da shi zagi da hantara da cin mutunci. Akwai namijin da wayo shekarar ki barkate da shi bai taɓa yin wanka ya zo ya yaba ya ce kai kwalliyar ki ta yi ba, bai taɓa yi ba, ba sa yi. Yawanci maza ba sa yaba wa matansu in sun yi kwalliya. Wata ta ce malam na yi wanka, na shafa turare, na yi lalle, na shafa kaza, na yi gyaran gashi, na yi kaza, na yi kaza. Ta ce wallahi idan mai gidan nan ya dawo ban isa kallo ba, wayarsa ita ce matarsa. Yawanci maza yau akan wayar suke karewa da daddare. Kina masa magana na eh ina ji, ina chatting. Shi yasa da yawa daga cikin mata suna burge ne da ya dawo su ce kawo a sa maka caji, sai ki ɗauke ta ki zagaya ki kashe ta sai ki sa ta a caji, ku zo ku zauna ku hira da shi. In ba haka ba wallahi da wayar zai hira. Kin san cewa akwai mijin da sai an kwace wayar a hannunsa bacci yake kama shi, yana duba wayarsa yana chatting a wayarsa take faduwa a hannunsa ba su da yabo da yawan su tace mallam tunda nake ado da kwalliya wallahi wallahi ba alfahari nake ba da iya kwalliya kuma ni kyakkyawar mace ce take fada tace amma mai gidana bai taba bude baki yace kin yi kyau ba tace mai gidana kafin ya aure ni ya jarabtu da ni masoyiyata ina son ki ina kaunanki in zai mun gaisuwa I love you in za mu fara I love you in mun gama I love you in mun tace tunda na shiga gidansa bai taba ce mun I love you ba ba sa fada in kin ga namiji yana cewa matarsa wata mace I love you bai aure ta bane amma in dai ta riga ta shiga gidansa zancanta ya kare tace abinci zan zo ne ya ci ya cinye ina kallon sa har ya sai kwano da zai iya bude baki ya ce kai abincin nan yayi dadi na ji dadi ba baya yi to ku yi hakuri da maza masu irin wannan dabi'a dabi'an mu ne ba mu da godiya kuma ga mu da fada da an yi abu wallahi sai mu rufa da fada sai mu manta da alherin da aka yi mana ke ne wankin yaya ke ne wankin shi kansa ke ne wankin kaza ke ne kula da gida ke ne kula da masu aikin gida ke ne amma wallahi namiji baya yabawa to wannan yana daga cikin matsalolin da yau mata suke fama da shi wata ta ce min wallahi mallam na daina wankan kuma na daina kwalliyar nace haji ya ki rufa mana asiri tace yo me amfani wankan da kwalliyar ka zo kai ba san kai ba ka zo ka gama lalata sabulu da oman ka ka zuba turare a banda ka kashe kuɗi tace in ta neman kuɗi ina sayin turare mai tsada duk inda naji kawa ta tana bayanin turare mai tsada da ake sawa mai gida ina sayawa in sa amma wannan mutum bai ma san ina yi ba tace ba zan yi ba a zo a zauna a haka ya zauna dikinini ni ma in zauna dikinini nace in hajiya auren ki zai iya mutuwa akan haka na inga zan tattayewa wata ran zai ce waje rot fita ki ba shi wuri da ki yi hakuri ki cigaba da kwalliya ki cigaba da abinci mai kyau ki cigaba da tsafta ki cigaba da ladabi ki cigaba da biyayya Allah ne zai biya ki kuma a rinka nuna masa kuskuren sa cikin ladabi da biyayya a gyara sauti Allah ya gaishe ki mun gode mallan Allah ba da lada kun ji ai an ce ba a kula da miji yanzu tazo za ta gaya mana mallan an gaishe ka an gaishe ki Allah ba da lada so muna fatan nasihun nan da muka yi muku iyaye na mata za ku ji kuma za ku yi aiki da shi saboda yanayin lokaci kuma an ce akwai tambayoyi kuma muna da wani karatun karfe 1 zuwa karfe 2 da wani abu zamu dakata insha Allah ta'ala Allah ya ba ku lada Allah taimake ku na ga dai yau jikin ku yayi sanyi gaba ɗaya kamar an watsa muku ruwa duk a gindin bishiya kun yi ba dadi wata ma kamar mutuwa akai mata hakuri zaki sai ki je ki gyara gida insha Allah yau da daddare kuma zan haɗu da mazan su ma zan bubbuga muku su insha Allah tabaraka ta'ala ku nemi kaset kawai yau kuma sai abin da Allah ya ni da su kun ga dai yau na bubbuge ku ko to sai kuma maza da daddare insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa